sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 31 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Al'umman kasar Ukraine da sun yi zabe a jiya Asabar a zagayen farko na shugaban kasa. Kana ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa gwamnatin Trump na niyyar yanke taimakon kuɗi wanda take baiwa wasu kasashe guda uku na wato kasashen tsakiyar Amurka. A yau Lahadi ne kuma 'yan kasar Turkiya suke gudanar da zabe a fadin kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa headquarters sojan saman Najeriya ta kafa wani kwamitin bincike don bin diddigin azabtar da wasu 'yan bindiga da ake zargin dakarun da yi. Sannan za ku ji hirar da muka yi da Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya akan yadda za a magance matsalolin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirin sa na idan kwaya ta narke fa, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makiri. Al'umman kasar Ukraine sun yi zabe a jiya Asabar a zagayen farko na zaben shugaban kasa. Manyan 'yan takara guda uku a cikin 'yan takara 39 sun hada ne da wani dan wasan barkwanci mai fitowa a matsayin shugaban kasa a wani wasan kwaikwayo na talbijin da kuma shugaban kasa mai ci yanzu da kuma tsohon firaministan kasar da ta yi takarar shugabancin kasa a karo na uku. Vladimir Zelensky yana neman ya tabbatar wa duniya cewa fasahar wasansa za ta iya zama ta gaskiya. Yana da fitowa ne a matsayin babban dan wasa a cikin wani shahararren shirin talbijin wanda aka dade ana yi da ake kira Servant of People, ko kuma wato mai yiwa mutane hidima kenan a Hausance, wanda yake fitowa malami da karshe tsincikan sa shugaban kasa ba zato ba tsammani. Shi ko shugaban kasar na yanzu Petro Poroshenko farin jininsa ya yi kasa, inda yake da magoya baya 13.3 a cikin 100 a cewar wata kura'ar jin ra'ayi da wata cibiyar harkokin al'umma ta kasa da kasa ta gudanar. Ita kuma Yulia Tymoshenko ta zama Prime Minister Ukraine ne bayan wani juyin juya hali na shekarar 2004 da ake kira Orange Revolution. An kama ta a shekarar 2011 kuma aka zarge ta da amfani da iko a wurin shirya wata yarjejeniyar iskar gas. An sake ta a shekarar 2014 kuma ta yi takarar shugabancin kasa, inda ta sha kai a hannun Poroshenko. Dukkanin 'yan takarar dai babu wanda ya samu ƙuri'u da ake da bukata a zagayen farko. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa gwamnatin Trump tana niyyar yanke taimakon kuɗi da take baiwa kasashen Guatemala, Honduras da kuma El Salvador. Muna aiwatar da umarnin shugaban kasa ne na shekarun kuɗi shekarar 2017 da kuma 2018 na kawo ƙarshen taimakon kasashen waje wanda ake baiwa kasashen guda uku na nahiyar Amurka, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na Amurka a cikin wata sanarwa da ya fitar. Yana mai cewa za mu tattauna da majalisun tarayya akan wannan batu. Kasashe uku arewacin kasashen tsakiyar Amurka wanda ake musu lakabi da Northern Triangle da suka hada da Guatemala, Honduras da kuma El Salvador, an shirya ba su taimakon kuɗi $500 million a shekarar 2018 da kuma sauran raguwar miliyoyin daloli da ya kamata a ba su a shekarar 2017, a cewar jaridan Washington Post. Wannan mataki na zuwa ne a lokacin da shugaban na Amurka Donald Trump yake cewa kasashen sun shirya wani ayyukan bakin haure da suke zuwa nan Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, ‘yan ƙasar Turkiyya suke gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar. Ana sa ran shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana fuskantar matsala a wannan zaɓen, kuma akwai fargaba zai rashin tasirinsa a manyan biranen Ankara da kuma Istanbul. Yayin da tattalin arzikin ƙasar ke fuskantar matsaloli da kuma tsadar rayuwa, damuwa akan tattalin arzikin ƙasar ita ce babbar batu da masu kada ƙuri'a suke tunani akai. Tattalin arzikinmu na ƙara taɓarɓarewa saboda mulkinsu da kuma rashin iya aikinsu, in ji Erdem, wani injiniya wanda ya yi magana kafin ya kada ƙuri'ansa a Istanbul. Yana cewa abokaina da dama sun rasa aikinsu, wasu kuma suna neman aiki saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasarmu. Istanbul dai shine babban birni mafi girma a Turkiyya, kuma babban birnin haɗa-haɗen ƙasar. A cewar wani ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da aka yi, an ce za a yi kankan a zaɓen. Jam'iyyar AKPN ta Erdogan ta kwashe sama da shekaru 15 tana da tasiri a birnin Istanbul. Wani mai kada ƙuri'a ya ce akwai abubuwa masu inganci da za a gani a wannan zaɓen, ya ce za su yi nasara da rata mai yawa, in ji Sinan, ɗan jam'iyyar AKPN mai mulki a lokacin da ya jefa ƙuri'arsa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta gudanar da bincike akan samamin da aka kaiwa ofishin jakadancin ta a birnin Madrid a cikin watan Fabrairu. A cikin jawabinta na farko a hukumance akan wannan batu, ma'aikatan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta faɗa a wata sanarwa wanda kamfanin dillancin labaran ƙasar ta na KCNA ya buga cewa samamin wani babban hari ne na ta'addanci. Sanarwar ta ce wannan hari ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa, kuma kutsawa ne a ofishin jakadancin ta ba bisa doka ba. Rahotanni sun ce wata ƙungiya mai adawa da gwamnatin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce ta kai wannan hari ta shiga ofishin ba da izini ba. An kwashe kwamfutoci da bayanai da dama daga ofishin jakadancin a wannan samamin da aka kai a ranar 22 ga watan Fabrairu. Akwai zargi da ake yi cewa an kai waɗannan kayayyakin a ma'aikatar binciken manyan laifuka ta nan Amurka ta FBI. Ƙasar Burundi tana ci gaba da katse ayyukan wasu kafafen yaɗa labaran ƙasa da ƙasa guda biyu, da kuma za ta faɗaɗa takaita ayyukansu a ƙasar, a cewar sanarwar gwamnati a shekaran jiya Juma'a. A wani taro a birnin Bujumbura, shugaban cibiyar sadarwa ta ƙasar Burundi Nesto Bukunzi ya ce daga yanzu za a haramta wa gidan rediyon BBC da muryar Amurka wasu a shirye-shirye nan take. Wannan matakin da na sai baba ta gani ya shafi 'yan jarida na cikin gida da na ƙasashen waje da ke aika wa gidajen rediyon rahotanni.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Hedkwatar sojan saman Najeriya ta kafa wani kwamitin bincike don bin diddigin azabtar da wasu 'yan bindiga da ake zargin dakarun sun yi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Hedkwatar rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana binciken wani faifan bidiyo da aka ga wasu sojoji suna azabtar da wasu 'yan bindiga daɗi da aka cafke a Zamfara. Rundunar ta ce lallai kam akwai dakarunta cikin rundunar haɗin gwiwar da ke aiki a Galadi da ke ƙaramar hukumar shinkafin jihar Zamfara, inda al'amarin ya auku. Kakakin rundunar sojin saman Najeriya Air Commander Ibi Kulle Daramola ya ce sojojin haɗin gwiwar sun sami bayanan sirri dangane da wasu gungun 'yan bindiga daɗi, ciki har da wasu mayaƙa na ƙasashen waje a cikin dajin Sabubu da suka fito don kai wani farmaki irin na ba gaira ba dalili ga mutanen garin Shinkafi. Yayin da dakarun suka masu kofar rago suka kama su, an kuma same su da makamai ciki har da babbar bindiga kirar AK-47, makare da harsasai masu rai a gidan harsasai guda uku da kuma ƙalin wasu bindigogi guda uku. a kokarin sojojin na tatsar bayanai dangane da inda suka babboye sauran makaman nasu. Shine sojojin suka yi amfani da gwale-gwale mai tsanani da ba amince da shi ba akan yan bindigar. Dundunar sojan saman Najeriya tace bata aminta da gallazawa duk wanda aka kama a bakin daga ba, domin kullum tana gayawa jami'anta suke mutunta haƙin dan adam ko ma menene laifinsa. Tuni da hirkwatar rundunar sojan saman Najeriya ta kaddamar da kwamitin bincike don daukar matakai akan duk wanda aka samu da aika-aika a cikin wannan al'amari. Kuma a cewar lauyan kare haƙin bil'adama barista Yakubu Salabawa, wannan abin ayaba ne.
Wannan abin da su EFO suka yi abin wanda yake zai zama da taimako kwarai da gaske, kuma zai yi tasiri. Wannan matakin da suka dauka zai dawo da Najeriya martaba duka a fuskar duniya, musamman idan aka zo abin da ya jibanci ko kuma ya shafi tsaro ko kuma ma'aikata da suke na sojoji ko kuma wanda suke amfani da makamai. A bincika idan sun yi, dole ya kamata a dauki mataki na hukunci. Ita doka fa idan aka riga aka zayyana ta cewa ga inda take, dole ne fa a bi ta.
Mutum dan bindiga ne mai kashe mutane, kuma shi ma yana da wani haƙƙi ne, misali tunda shi ba shi da ake sai kashe mutane da ta'addanci.
Yana da haƙƙi. Ai, musamman misali ko yaƙi kake yi a yaƙi a fagen yaƙi, sai ka tsango wanda yake shi makinkari. Amma kafin ka tinkare shi sai ya ɗaga hannunsa ya yi saranda ya adda bindiga a ƙasa. Bisa ga abin da muke kira doka in law na armed conflict a Turanci, ba a ba ka zarafin da ka kashe shi ba. Idan suna wannan aika-aika, kuma ba mu jin daɗin aika-aika, amma doka ce.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Ganin irin asarar rayuka da dukiyoyi da ake samu sakamakon rashin tsaro, na tuntubi Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya hanyar da za a bi a magance matsalolin tsaro da ake fama da shi a Najeriya.
Sunana Abdullahi Bakoji Adamu, Captain mai ritaya.
To Captain Abdullahi, a matsayinka na masanin tsaro, kashe-kashen da ake yi a Kaduna da tashe-tashen hankula da ya yi sanadiyar asarar rayuka da gidaje na mutane, a matsayinka na masanin tsaro, me kake ganin ya kamata a yi domin kawo irin waɗannan ƙarshen tashe-tashen hankula?
To Hajiya, kin san dai wato an dade ana irin wannan a wannan ƙasa ta mu Najeriya, ba iya Kaduna ko Zamfara ko Maiduguri ko Adamawa Kano ko makamantansu kawai ba ne. Abin da yake faruwa yawanci muna alaƙanta al'amarin ne da harkoki na siyasa, saboda su jami'an tsaro suna iya ƙoƙarin da suke yi, kuma shine duk inda aka ce an samu wani tashin hankali ana tura su. To kusan matsalolin da muke fuskanta shine akwai ɗan ƙaranci na jami'an tsaron, wanda ba za a iya kai su kowane ƙauyuka ba, wanda sai muke ga kusanci yake jawo ake samun wannan matsaloli na yawan rashe-rashe da ake ta samu a waɗannan lokuta sakamakon wannan rikita-rikita da yake ta faruwa. Da a ce kamar muna da jami'an tsaro wadatattu, to da kowane ƙauye za a iya kai misali kamar outpost haka da dacin ake ɗanyi, ko kuma misali ma a kai wani yanki na jami'an sojoji na ƙasar mu Najeriya. To matsalar shi ne gaskiya jami'an ba su da yawa, kuma ga kusan ayyukan kullun ƙarewa suke yi, akwai su a Maiduguri, akwai su a Zamfara, da ma dai har wasu ƙasashe har yanzu ana tura jami'anmu wajen irin fiskidin ɗin nan, wato kwantar da tarzoma irin su Mali, su har yanzu akwai sojojinmu da suke irin su Liberia da sauransu haka.
To kamar a jihar Kaduna, a watan Fabrairu 2 ga wata a ƙauyen Ƙarami an kashe mutane 42, kuma an lallata gidaje kusan 166. A watan Maris kuma a Dogon Namoda aka kashe mutane 71, kuma aka lallata gidaje kusan 259. To me kake ganin ya kamata jami'an tsaro su yi a irin wannan tashe-tashen hankula da ake asarar rayuka da yawa da dukiyoyin?
To a nan gaskiya kusan ba maganar jami'an tsaro kawai ba ne, maganar shi ne misali da dai sai mu ce shi ne gwamnati wani mataki ya kamata ta ɗauka a gwamnatance, saboda akasari irin waɗannan abubuwan wato inda misali aka ci gaba ba a maganan ko wannan jam'iyya ta ce ko wannan 'yan uwana ne ko waɗannan ƙabiluna ne, abinda ake shi ne idan aka kama masu laifi to za a hukunta su daidai da laifinsu. To matsalolin da mu muke samu a wannan kasar komai sai ya zama kamar siyasa. Idan misali wannan dan jam'iyya ta ce yayi wani aikata aika na rashin gaskiya ko kashe-kashen misali da kike magana, ko kuma misali idan kabila ta ce, ko kuma misali dan addini na ne ko makamancin haka, to shikenan sai shiga an yi rufa-rufa an bar wannan magana ba za a ɗauki mataki ba. To rashin ɗaukar matakin nan gaskiya shi yake ƙara ta'azzara abubuwa, kuma masu yi suke ƙara samun daman ci gaba da yi. To da a ce misali tunda kowa sun hukuncin kisa ne a ko'ina kisa ne, kuma kusan a kowane addini ko kuma kowace a kowace ƙasa hukuncin kisa. To idan har aka kama ire-iren waɗannan mutanen wanda aka tabbatar cewa su suka aikata waɗannan irin laifuka, to lalle a musu hukuncin da ya dace da su, wato a kashe su. To idan har ana haka, to gaskiya hajiya za a samu sauƙin al'umura a wannan ƙasa ta mu kwarai da gaske, ba za a ci gaba da yi ba. To amma idan kika lura shi ne duk wayanda suka yi an yi ire-iren wayannan ajiyos a lokuta daban-daban, an yi su a Kaduna a lokuta daban-daban ba sai yanzu ba, an yi su a garuruwa da sun daban-daban a ƙasar mu. To amma wa kika taba ji misali an tara kamar mutum 10, 20, 30 an ce yau an harbe su an kashe su, kusan watakila baki taba ji ba. Wato wannan gaskiya shi yake ƙara ta'azzara abubuwa, yasa abun idan aka yi suka ji daɗi shikenan gobe ma sai su ƙara yi, tunda ba a ɗaukan matakin da ya dace a kansu. Karkari watakila a je a ta cewa ku ta gani a jaridun ƙasa ko a gidajen rediyo cewar ai ana ta bincike. To ko da an yi binciken an kama ga waɗanda suke wannan guraren, sai ki ji cewar dai shiru ba a ɗauki matakin da ya dace ba. To ni gaskiya na tabbatar miki cewar wannan yana daga cikin abin da yake ƙara ƙarfi gwiwa a su masu aikata irin waɗannan laifukan su ci gaba da yi ba tare da ba wani ba tare da ƙaƙƙautawa ko jin tsoro ba.
To a ƙarshe wani kira za ka yi wa su al'umma su kansu da jami'an tsaro da ita kanta gwamnati?
To farko ita gwamnati tunda ita ce uwa uba, ita ce komai, wadda kuma duk lokacin da kaga dama ta gyara lalle muna tauta zaton za ta iya gyarawa saboda ƙarfinta da kuma mulkinta. To lalle ta lura abin da muka faɗa na cewar shi ne kawai kuskurenta ta gyara shi ne, idan ta kama mai laifi ta yi masa hukunci daidai da laifinsa, wannan zai sa a samu zaman lafiya kwarai da gaske. Sannan kuma su ta ɓangaren al'umma su kuma sai su ga menene ribar su. Idan ka kashe dan uwanka wace riba za ka samu? Saboda haka kiran da nake wa al'umma shine lalle su hankalta su yi tunani ga misali wayanda misali mabiya addini musulunci, akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka so wa dan uwanka abinda ka so wa kanka. To idan da za mu rike wannan kwarai da gaske zai taimaka mana. Kuma kowane addini ka so abin da ka so wa kanka ma dan uwanka, idan kai wannan to shikenan komai za a zauna lafiya. Me yasa na ce haka? Saboda kai ba za ka so a walakanta ka ba, to kar ka walakanta dan uwanka abokin zamanka. Ba sai dan kuna addini ɗaya ba, ba kuma sai kuna da yare ɗaya ba, ba sai dan kuna jam'iyya ɗaya ba, a'a, cewa akai kawai ka so wa dan uwanka abin da kai kake so wa kanka, to kar ka cuce shi in tunda kai ba za ka so a cuce ka ba. Kar ka sare shi dan ba za ka so a sare ka ba. Kar ka taba masa dabbobinsa dan ba za ka so a taba ma dabbobinka ba. Kar ka kona masa gidajensa dan ba za ka so a kona ma gidajenka ba. Da dai sauransu misali kenan wannan. Saboda haka a wannan bangaren kenan.
To madalla a tattauna da muka yi da Captain Abdullahi Adamu Bakoji. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:19. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa na wannan makon, za mu ji ci gaban tattaunawa da Rabaran Muhammad Dan Amarya, tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC, wanda ya yi magana akan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama, sannan kuma ya yi gargaɗi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a. Abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tambaye shi kowane irin kira zai ga mutane da kuma gwamnati, sai ya ce,
"Da haka, miƙe, ka motsa, ka tuna kai cikakken ɗan adam ne, kai wani abin da za ka taimaki kanka, amma shaye-shaye na ƙwayoyi ko na itatuwan gargajiya ko na menene, Allah ya hana min wannan." Abu na biyu, gwamnati. A yi wani abin da za a taimaka ma matasanmu, domin rashin aikin yi yakan kai mutum yin wani abin yi, zaman banza yakan kawo aikin wofi. Me na faɗa? Zaman banza yakan kawo yin aikin wofi. Da haka gwamnati, kada a bar matasanmu babu abin yi sai ana ce ai yara sun zama ƴan kwaya. Kai da kuma matasan yanzu a rabu da su, ba za a rabu da su ba. ‘Yan Najeriya ne kamar ni da kai, ‘ya’yan waɗansu ‘yan Najeriya ne iyaye suka haife su, sa’an nan Najeriya na buƙatar su, muna so su zama da amfani ga Najeriya, sai a ce kai rabu da su. Waɗansu sai su jira, sai lokaci ya zo irin na zaɓuɓɓuka, sai a ce ku nemo ‘yan ƙwayan nan, ku ƙara ba su ƙwaya, su shafi aikin ƙwaya, da kuma matasa kada ku yarda. Na jaji ana cewa wanda yake ka zo ka kai masa bangar siyasa ya siyo kwaya ya baka, to ya hada da ‘ya’yansa, ansa babu ‘ya’yansa a ciki. To kada ku yarda. Ina roƙon gwamnati ta yi iyakar abubuwan da za ta yi. Na ɗaya, wanda ya sha har ya fita cikin hankalinsa ya zama kamar hauka, a samu wuri wanda ake kira rehabilitation center, wato wurin da za a farfado da wanda ya bugu ya buge har ma ya kama hanyar hauka, a kai shi wurin ana jinyarsa, ana koya masa abubuwa, ya dawo cikakken mutum, a ba shi kayan aiki, a ba shi jarin aiki, a sallame shi zai zama ɗan Najeriya na gari. Ba za mu la'anta ‘ya’yanmu ba, matasanmu muna ƙaunar ku, mu nemi ku addu'a Allah ya inganta mana ku. Idan mu ne yau, gobe ku ne. Biye da haka, ‘yan siyasa, kwanaki na yi wani shiri a kan shirin nan da ake kira demokuraɗiyya. Ma'anar demokuraɗiyya, gwamnatin mutane, ɗaurin mutane, kuma domin mutane. To tunda suke gwamnati ce ta wurin mutane suka taru suka zaɓe ka, kuma domin mutane, wato ma'ana ka inganta mutane, to kai da kake honorable wahi. Me kake yi honorable domin inganta matasanmu, musamman waɗanda an ga suna shaye-shayen nan? Ko ka sun biya maka bukata da suka yi banga a gaban zaɓenka, bayan an gama kuma oho ku sauka lafiya? Ina ba za su sauka lafiya? Ina roƙo, honorable kana jina, ina roƙo ka yi wani abu domin inganta matasanmu wanda aka ɗauka kamar ba su da sauran amfani don shaye-shaye. A'a, kai kai wani abu, ka dawo da su su zama cikakkun mutane. Lokacin ne mun sani an zaɓe ka don jama'a, kuma kana rayuwa don jama'a, kana kuma taimakon jama'a. Mai sauraro, shaye-shaye ko na ƙwaya ko na itatuwa ko na waɗansu hanyoyi daban-daban da ake fama da su a wannan zamani, Allah baya so, Allah ya hana. A cikin maganarsa mai tsarki muna da wurare daban-daban waɗanda Allah ya hana. Sa'annan malamanmu na waɗannan addinai guda biyu, Kiristanci, Musulunci, kullum suna kan gargaɗi. Sarakunanmu na gargajiya suna kan gargaɗi a kan a daina halin shaye-shaye wanda yake rikitar da matasa. Matasanmu, Allah ya sa muku albarka. Waɗanda suke halin shaye-shaye, ku daina ku dawo. Waɗanda kuma kuke tare da masu shaye-shaye, ku yi musu nasiha su daina, kada kuma su rinjaye ku. Wannan shine abin da muka kawo a cikin wannan shiri. Allah ya taimake mu.
Rabbaran Muhammad ɗan Amare kenan, tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bansa Tufa da ya daidaita sautin shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, fata na gari Lamiri, muna addu'ar Allah ya kama na ƙarshen ƙungiyar mayakan Boko Haram a ƙasar mu Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sai daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba, inda suka ce salam VOA Hausa, al'ummar ƙasar Ukraine, Allah ya sa ku fara kada ƙuri'ar ku ta zaben shugaban ƙasa zagaye na farko lafiya ya sa ku gama lafiya. Saƙonmu na gaba ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yauri da Rulwanu Sa'idu Gayari da Hamza Galadima Birnin Kebbi, inda suka ce mutuwar mata har 300,000 daga ƙasashe masu tasowa a kowace shekara a sanadiyar tiyatar cire jariri ta kasance babban ƙalubale da ya kamata mahukunta su ba da ƙarfi a kai, ganin cewa yawancin marasa ƙarfi ne abin ke shafa. Da fatan Allah ya sa a dace, amin. Sai daga Muhammad Mai Kayan Miya Orji Quarters, inda ya ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara tsaurara matakan tsaro a ƙananan hukumomin da ke fama da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram a faɗin Najeriya. Saƙonmu na gaba ya fito daga Umar Adamu Katagun da Musa Muhammad Katagun duk a jihar Bauchi, inda suka ce salam VOA Hausa, muna yabawa shugaba Muhammadu Buhari bisa sanya hannu akan dokar sanya albashi mafi ƙaranci zuwa naira 30,000. Da fatan Allah ya sa haka ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren na Moda Zamfara, inda ya ce dakatar da bincike akan duk wani gwamna da ya ci zaɓe a Najeriya da hukumar EFCC ta yi bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda dama tun farko waɗansu 'yan takarar suna shiga neman kujeran ne don samun kariya daga tuhumar da hukumar ke yi musu. Kuma a gaskiya akwai buƙatar a yi wa wannan dokan gyaran fuska ta yadda ko da mutum ya zama gwamna ko shugaban ƙasa, matuƙar dai EFCC na bincikar sa kafin ya zama, to ba za a dakatar da binciken ba da ake a kan shi. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a taƙaice,
al'ummar ƙasar Ukraine sun yi zaɓe a jiya Asabar a zagayen farko na shugaban ƙasa. Manyan takara guda uku a cikin masu takara 39 dai sun haɗa ne da wani ɗan wasan barkwanci mai fitowa matsayin shugaban ƙasa a wani wasan kwaikwayon talabijin, sai kuma shugaban ƙasar mai ci da kuma wato tsohuwar prime minister ƙasar wacce ta yi takarar shugabancin ƙasa a karo na uku. Amma dai duka ne 'yan takarar dai babu wanda ya samu ƙuri'u da ake da buƙata a zagayen farko. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa gwamnatin Trump tana niyyar yanke taimakon kuɗi da take baiwa ƙasashen Guatemala, Honduras da kuma El Salvador. A yau Lahadi, 'yan ƙasar Turkiyya suke gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar. Ana sa ran shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan zai huskanci matsala a wannan zaɓen, kuma akwai fargaban zai yi rashin tasiri da yake da shi a manyan biranen ƙasar Ankara da kuma Istanbul, yayin da tattalin arzikin ƙasar ke huskantar matsaloli da kuma tsadar rayuwa. Damuwa akan tattalin arzikin ita ce babbar batu da ke cikin tunani ko kuma hankalin masu ƙada ƙuri'ar.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma wani jiƙon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummins, ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
24 heures sur